وصلى الله على النبي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكمل لكم كسابة أدام وتشجعوا ركراتهم. بالبركة أشين ونلتا بسنا النصائح الميمونة للعالم والمتعلم. ونانا أشين واتكلم باب ليك مجانا أكان abubuwan da suke sawa mantuwa ko alqati'atu tusabbibu an-nisyan haka ne a cikin shafi 29 nukta ta 4 da cikin abin da yake kawo karancin haddan karatu akwai tashattutu zihni bi kasratil ashghali wal ala'iki wato shine ya zama kwakwalwar mutum tawar wasu tashattut daga shatta wani matsalan ta fito ta nan wata matsalan ta fito ta nan wata ta yi nan wata ta yi nan yawa commitment ya yi yawa bikasatul ashga saboda mutum ya yawaita ma kansa wasu shugulgula wal ala'iki da kuma wata kenan alakoki kana da alaka da abu kaza kana da kalaka kaza ba gama nan ba an neme ka can ba gama can ba ka fada wannan ba gama wannan ba ka fada wannan to waɗannan abubuwa in suka yi yawa suna daga cikin abubuwan da suke wato ke rage haddar karatu a cikin mutum da haka yana daga cikin dalilin da yasa idan mutane sun sa karatu a gaban su suke ajiya komai sai su je su sashi a gaba sai sun samu kifaya sannan sai su da su shigaltu da wani abu wanda yake neman karatu ga ya ajiye aure ya ajiye neman kudi ya ajiye sana'a ya ajiye neman girma da daukaka ya ajiye komai da komai ya sa karatu a gaba to sai bashi empty space wanda zai ta duddurawa inna mai ma'idafu ada'a zakira lalle daga cikin abubuwan da yake raunana wato kokolwar mutum ta rika bada abin da aka taskace a cikinta akwai tazi'uha bi shakalin ashwa'i akwai daidaita ta watsa ta da siffa wadda take wato kenan ba tsari a cikin ta an ce shakalin ashwa'i ko me aka ce ashwa'i randomness yawa baka tsara a lokaci daya ba yanzu kamar misali a ce akwai program din amma abu kaza da kaza ga lokacin sa abu kaza da kaza ga lokacin sa lokacin da ka gama wannan ka san ka gama wannan ne za ka shiga cikin wani daban amma wannan yana cikin wannan ana samun interval to yana daga cikin abubuwan da suke raunana wato kenan kwakwalwa wajen bada abin da aka cinkusa mata bila tanzimi in ya zama ba a yi shatsara ba wala tarkizin ba a bi kowane an kakkafa shi a inda ya kamata ya zama an kafa shi ba wa ishgaliha ya zama kuma an shagaltar da ita kwakwalwar bikasrati ko menene bikathirin min at-tawafihi a shagaltar da ita da wasu abubuwa wanda suke masu yawa a cikin abubuwan da ake kiransa at-tawafihu wato kenan kananan abubuwa waɗanda wato kenan bai kamata a ce an shagaltar da su ba akwai abu da ke very important wannan dole za a yi shi akwai abin da yake lesser important ba ma less ba lesser important to ko ne a ce sai ka yi shi kaga ai ba karamin abu bane dole wato ce cannot eat ya can have it again yawa in da ka samu wani abu sai ka rasa wani abu to amma tsari ake yi wanne ne mafi muhimmanci sai ya shagaltu da shi amma kace ka cinkusa komai to yana da cikin abin da yake sa kwakwalwa ta zama ba za ta iya bada abin da aka cin kusan wani lokaci ba haka ne wa mata killa ahmiyatuhu ko kuma abin da muhimmancin sa dan kadan ne abubuwan da muhimmancin su dan kadan ne mimma ya ukuha cikin abubuwan da yake wahal da ita kwakwalwar wa yudifu ada a halil muhimmati al asasi ya kuma raunanar da wato kenan dawon da kwakwalwar za ta yi ga abubuwa wanda suke masu muhimmanci wanda ke su ne asalin wato kenan tushe a cikin wato kenan lamura to wannan yana daga cikin abin da suke taimaka mata waliza saboda haka ne fa innal muhtamina bihifzihim wa inda suka damu suka himmatu da haddasu na karatu na alqur'ani ko na fikihu ko na hadisi ko na menene wanda suka damu bihifzihim wa zakiratihim da kuma wato kenan a sun damu da ita kanta kwakwalwar tasu da abin da ya kamata a ce an dora mata yafaddiluna istikdamul mafakkirati liyawmiya sukan wato kenan fifita yin amfani da abin da ake kira mafakkirati liyawmiya shine kaman menene ake kiransa kaman alarm kullum akwai program akwai abin da zai sanar da kai lokaci kaza abu kaza ya kamata kai lokaci kaza akwai kaza ya kamata kai on daily basis akwai wanda su sun damu da wannan saraka in lokaci kaza ya dole za su aje kaza su shiga kaza in lokaci kaza ya dole za su saraka iyaka abin da za a cusa mata iyaka na lokaci kaza ne akan abu kaza to da ka sun damu da irin wannan allati min fawaidiha iddikari az-zakirati lima huwa aham wanda yake daga cikin fa'idodin irin wannan shine wato kenan yana tana dama ita kwakwalwa abin da yake mafi muhimmanci wato kenan a gare ta yana tana dama ta abin da yake da muhimmanci a gare ta wa biya za a cikin wannan kenan katta talifu kadaratul afrad shi kansa wato kenan wancan abin da muka magana a baya mufakkiratul yawmiya din yana daga cikin sa akwai wato kenan karuka kaddara ma kanka abin da zaka iya haddacewa a kullu misali a ce kullu zan haddace izu daya ko kullu zan haddace simini daya ko shafi daya ko rabi shafi ko kullu zan haddace hadisi daya ko hadisi biyu ko uku ko kullu zan haddace baiti daya dake misali baikuniya mutum yana son haddace ta yasa kullu zai haddace baiti daya kaga din da ya kwana 34 ya gama da baikuniya sai kaga ta tafi smooth a kwana 34 din nan bai takurawa kansa ba sannan kuma bata shiga ta yanda za ta fice ba to irin waɗannan to daga cikin fa'idodin ta shine wato kenan yakan sa abin da shiga a lokacin da ya kamata wa fi hadha kad taktalifu kadratul afradi akan wannan wato kenan kokarin ɗaiɗai ku yana iya sabawa yana sabawa wurratul afrad gurgurdan karɗin da kowa zai iya wa mulkati da abin da wato kenan kwakwalwarsa ko yanayinsa zai iya mallaka misali wanda zai iya cinkusa simini biyu a rana ɗaya za a yi san mai yin haka amma akwai wani wanda ba zai iya cin kusa wannan ba sai dai ɗaya akwai wanda ba zai iya wannan ba sai dai rabi saboda duk abin da ake bukata yanzu a nan time ake bukata in dai za a saka kaɗan daidai misali kuma a bisa tsari gobe ma haka gata ma haka to za a kai lokacin da wato kenan za a samu abin da ake abin nan al'aham okay alhammu wal hazan damuwa da kuma bakin ciki min a'dami ma yushattitu alqalba yana daga cikin mafi muhimmancin mafi girman abubuwan da suke sa zuciya ta zama wato kenan hankalin ta ya watsu bakin ciki kullum mutum yana cikin bakin ciki ba zai bar kwakwalwa ta rike abu ba kullum mutum yana cikin damuwa ba zai bar abin nan kwakwalwa ta abin nan don haka kenan kaga yanzu daga cikin abin da zai taimaka wa kwakwalwa shine duk abin da zai sa maka damuwa to sai ka tsaya kai dogon nazari a kansa idan abin da ba na tilas bane kwata-kwata ba sai ka ajiye shi kawai ka yafe shi kawai idan na tilas ne sai a dauki matakan da za a kaffafa shi ya zama an rage shi yasa za ka ga wasu sun yi haƙura da abubuwa da yawa wasu daga cikin magabata sun haƙura da aure saboda a tunaninsu aure zai sa su a cikin wannan damar irin sai Imam Nawawi da sauransu wasu daga cikinsu sun haƙura da kasuwa saboda kasuwa za ta taimaka wajen sa mutum dama ka fadi a can ga kudi a can kana tsammanin zaka same su in ka bata lokaci ba zai su zo ba kai ka ba da su ba wasu sun hakura da noma wasu sun hakura da abubuwa da daman gaske dan kar ma ya zama ya sa musu damuwa ko ya sa musu wato kenan shugula ko ya sa musu abin da ba za su ba zai ba su dama su abin nan sun concentration sun concentrating akan wato kenan harkar da suka saka ta karatu to kaga wannan yana taimaka musu waidu huku wata hu sannan kuma damuwa tana daga cikin manyan dalilan da suke sa karfin kwakwalwa yakan ragu ko kuma karfin hadda yakan damu yakan ragu karfin ta yakan ragu wa kasratul hammi wal hazni ala umuri dunya kuma musamman yawan damuwar da yawan bakin cikin ya zama in ya zama akan lamarin duniya ne yani annal qalba shagufun ya zama zuciya ta shagalta a wajen kwadayin soke sai ya zama kaza ko soke sai ya zama kaza ko soke sai ya gina kaza ko soke sai ya taka matsayi kaza ko sai ya mallaki kaza akan abin nan wa majgulun biha ya zama kuma ya shagalta da wannan to kaga hadda ba ta zanna ba zata zanna ba ko an yi ta ba zata zanna yadda ya kamata ba walam yabqa makanan lima suwa dhalika min al-umur an-nafi'a sai ya zama wato kenan in suka cinkushe kwakwalwar sai zama babu wani guri da zai rage na wani abu kuma koma bayan wannan cikin lamura wanda suke masu amfani babuwa da suke masu amfani ba zai babu guri babu majal wanda aka bari don wannan baraka ga kenan mai son hadda dole yana da nazari wato kenan akan wannan na shida tarku asbabul iktisabil quwwati al-aqliya wa tanmiyatiha akwai wasu abubuwa da ake kiran su asbabu iktisabi quwwati al-aqliya abubuwan da suke sa a tsururci karfin kwakwalwar mutum akwai abin da ke kara mata hawa haddasa akwai abin da ke kara mata fawa basirarsa akwai abin da yake kara mata fawa kullun ko wata nimiyata haye zama ya dade ta to in mutun ya bar wa'annan abubuwa yana taimaka wajen zubar da hadda shine tarku asbabak tisabil quwwa al aqliya barin duk sababin da zai sa a samu karfi na hankali wata nimiyata da kuma da tukin da duwanta inna zakirata mulkatun kwakwalwa da kake garinta wani abu ne wanda Allah madaukakin sarki ya mallaka wa mutum da yake mai karfi wadakatun kuma karfi ne da mutum yake da mallaka a cikin hanyar lamarinta da tasarrufar da ita wanda wannan din tantajo intajan tayyiban tana haifar da wato kenan abin haifarwa wanda yake mai kyau ma'ana tana yielding good product kwakwalwar mutum ko wani abu ne wanda Allah ya bashi wanda ya mallake shi wanda yana iya haifar da abu mai kyau yanzu duk discoveries da muke da shi a cikin zamanin nan ai kwakwalwar su ne ta zanna ta yi tunani akai ta fitar da shi ko wani zai zanna bata lokacin sa yayi kuma sai ga abin yayi sai a zo a developing din sa sai kuma kaga ya zama sanadiyan amfanin duk al'umman duniya da sauransu to haka ne faiza mastak da bad bi ihsani idan aka yi amfani da kwakwalwa ta hanyar kyautayi wa atidalin da kuma hanya wanda take mai daidai haka ne fa asanar riayatiha aka kiyaye wato kenan kula da ita kwakwalwar haka ne wa uidat bitadarruji aka sabar mata karban abu a hankali ana developing dinta alama yuridu sahibuha akan abin da shi mai kwakwalwa yake so kenan shi zai leneta ya sabar mata haddan kaza ya sabar mata wanda ga ni ani bazan iya ba a ba wannan da zai iya ba da aiwa ne gifted ne ba kuma bane tsari ne dole akwai individual differences amma kuma kusan kowa yana iya making up ko wasu ma suna ganin cewa middle class sun fi amfanin al'umma saboda low class kaga ba sa production, high class kuma yace sukan zama nuisance saboda duk abinda kuke tunani shi ya tsallake wannan gurin, yana ganin bata lokaci ne shi kuma abin da yake tunani ko bazai shi bazai iya kai kansa gurin ba, al'umma kuma kokolonta bai kai gurin ba, don haka ta riga ganin sa mahaukaci ne, zaka ba ta taimaka masa ba sai dai wajen dadda lalata masa kokolonsa. Yanzu misali akwai yaron da yazo a nan gurin nan yazo ya nuna mana inda yayi ni injina da menene, kaga yanzu wannan yaron da a ce za a dauke shi a kai shi inda za a buɗa masa kokolonsa a bashi cikakken time, Allah zai abinda duk duniya sai ta amfana da shi. High class yanzu duk abinda ku kuke tunani ya tsaya yayi muku, yana ganin ba ta lokaci ne, kuma can din bai da daman zuwa, kuma al'umma ba ta bashi daman zuwan ba, karshen ta sai zama nuisance a cikin mutane, sai zama nuisance a cikin mutane. So kaga kenan, amma fa da za a yi maintaining din sa zai zama extra ordinary. Me yasa Imam Shafi'i in ya bude littafin ya kalla ya haddace ko akwai wannan individual differences din, to in ai amfani da an aka tarbiyantar da ko me yasa Imam Bukhari duk abin da yaji kawai ya haddace shi, duk abin da yaji kawai ya haddace shi, to akwai wani extra abubuwan da Allah madaukaki san, amma fa tsara kwakwalwa da yin amfani da ita a hankali a hankali da sabar mata hadda kazan da kokarin ilasa ta akan abu kaza yana daga cikin abin da suke taimaka mata wajen abin, saboda babu wanda ba zai iya ba. Daga cikin abin da mutanen China suke karantar da ƴaƴansu yara tun suna primary shine if you can do it I can do it, kowa sai ya haddace wannan, kuma yana raddada a ko ina yake, daga duk abin da Chinese ya ga wani yayi zai ce if you can do it I can do it, to daga shi ma zai iya, to me yasa? Amma idan zuciyar kokolar sai aka kifar da ita, ɗaya daga cikin musibar da take samu mu baƙaƙen fata kenan, yanzu an yi categorizing din mu cewa mu low class ne, kuma an yi categorizing din cewa mu ba za mu iya ba, kuma an sa mun yadda a cikin kokolar mu cewa kuma ba za mu iya ba, kuma ba za mu yi ba, to kaga yanzu kokolar tamu da haka ta saba, don haka ka zaci ta zama, in ka zace ta zama babu wani lokaci, sadaka sai dai mu ta zama bayi, duk lokacin da muke tsammanin mu kai zuwa ga wani cigaba, to an je hawa na ɗari a samansa, an je hawa na ɗari a samansa, sadaka idan abin da ake so sai za a kakaba mana shi ta hanyar da za mu karɓe shi ba dan mun fahimce shi ba, by the time da za mu fahimce shi sai zama mana illa, sai zama mana illa, kuma za a dora mu a cikin wato kenan tsari guda, ɗaya tsari guda biyu ko uku, wanda kowane alternative muka bi tarko ne, da ke misali yanzu siyasan da aka yi ta kwanan da kimbanin ai za ka yi musulun musulun ko kai kai musulun kiristan ko, idan kai musulun musulun quite alright, ya nuna population na musulmi suna da yawa a Nigeria, kun ci nasara tana tafa muku, to sai a amfani da musulun musulun din kuma a kashe al'umma, sai zama duniya kuma kowa baya sha'awar musulun musulun, so aiza wannan alternative ko kuma wancan alternative da zai nuna cewa dama can arna sun fi musulmi yawa, kun gama musulun musulun na ku ba su ba arna sun ci, don haka yanzu sai amfani da karfin arna a taka ku, saboda haka suka ce wai ka sa abokin gabanka akan ɗayan alternatives din da ko ina ya shiga tarko ne, ɗaya daga cikin 48 laws of power inji Robert Greene. To saboda yanzu mun yadda da wannan tsarin dole a haka bayan da zamu, amma in fada zamu tsaya mu bude tunani mu bude kwakwalwa, to fa zamu iya fita cikin duka wa'annan tarakon gaba daya, zamu yi muzulun muzulun din kuma mu reversing case din against them, ko mu yi muzulun kristan din kuma mu proving them wrong, ko ba haka ba? Wata rana wani abu ya taba faruwa a nan garin, muna zaune da Alhaji Abdullahi engineer a gidan bulo dinsa, wani mutum zai je jeji da wheelbarrow ya dauki hayan wheelbarrow a garin nan, mutumin gamawa ne a kauyen gamawa zai dauki wulbaro ya je ya riyo ga ciyawa to yayi ya lodo sai wata yar karama haka ya dora a sama wannan ta daban ne zai turo ya zo ya sayar ya yi cefanen gidansa da abin da zai ci na ran nan wannan na saman kuma dan sai shi shi ya aje wani kudi na daban wanda ran da zai koma garin su wannan da yake tattara shi zai saya matarsa kaza kaza da yayansa da kaza kaza da salosu yace to kaga abin da nake tunani a garin shi ne samari da yawa a cikin garin nan suna zuwa su ce ai ba aikin yi a dan ba amma ga wani mutum ya zo daga wani guri ya zo da sorobin din su shi ya zo ya samu aiki a dan ba sai shi masa to yanzu kaga kenan da wani zai je garin da in ma ba za su yi ai ba aiki a garin nan su ba su tafi garin su su yi irin wannan sai ya ce ai duk wanda ya koma garin su ya irin wannan ya fi ma wannan ɗin kwakwalwa saboda ai wancan ɗin ma saboda babu aiki a garin su ne ko shi yasa ya tafi to ya nuna ba su ci ma akwai aiki a garin nasu yace dan alal akalla ma tunda babu aiki a garin su tafi na garin su jisi to amma sai su zauna babu abin nan to kwakwalwa ta gina akan haka babu aikin yi a dan ba ko ba haka ba ko kuma irin ma'aikatan gwamnati abinda muka kaura kwakwalwarmu shine to ba za mu iya yin sana'a ba ko ba za mu iya yin kaza ba duka irin waɗannan matsala ce ta kwakwalwa matsala ce ta zama lokaci ta matsala ce kuma ta tunani da kuma amfani akwai ma abinda suke cewa wai anti-conventional thinking shine idan mutane suna ganin ne ya kamata a yi wa anti-conventional shi yasa wannan karatun yake ce mana idan an yi da amfani da kwakwalwa ina ne ma idza mustajima bi ihsanin wa atidali in an yi amfani da kwakwalwar ta hanyar kyautata da kuma yin abu a daidai to anti-conventional wasu suna tsammanin kawai in ana abin kirki kai ka zo ka yi na siya ba haka bane duk lokacin da mutane suka karkata kan nan akwai wani a gefe kuma wani abu daban wanda duk hankalinsu bai kai kai ba da kaji a lokaci ɗaya sai ka ci black market okay duk a yanzu ga misali bana barar riɗi ya yi tsada bana duk an karkata zuwa ga riɗi mudaita can kwazare na ga haka ta faru an karkata zuwa sai wani ya zanna ya tunani to bayan riɗi kuma sai me sai ta nan wani abin da duk mutane ba su yi shi ba sai anti-conventional thinking kenan sai ya yi wannan abin sai riɗi ya faɗi shi ko shi ɗaya sai ya tashi yanzu ya sake koya mutane darasi go to ba dinan za su yi shi ko sai canja guri so wani yana buƙatar mu dan zauna a wani guri mu rika ba wa lokaci shi yasa wasu zaka ga bature yakan irin wannan sai like harin shago ko office ko wani mai zai ba wa kansa lokaci a kullum awa ɗaya ko kuma minti 30 wanda dole ne sai ya je ya zauna a nan gurin ya je zauna a nan gurin kawai zai zai nazari ne kuma zai sabar wa kwakwalwar tasa cikin abin da kawai kwakwalwar take tunani sai ya kino wani ya tuno wani abin da da babu shi yanzu menene ya kamata ya yi ba sai lalle kirkire irin wa'annan ba ko na ra'ayi ko idea ko menene to irin wanda suka kwakwalwa tana fitar da abubuwa wanda suke tunani mai kyau amma sai idza mastuqdimat bi ihsani ai amfani da kwakwalwar a wajen ihsani abu mai kyau wa atidalin da kuma daidaituwar ta akan abin da yake daidai ko wa usna ri'ayatiha ya zama kuma a kyautata kiyaye ta ita kwakwalwar ya zama ana kokarin dora ta akan abin da daidai yake daidai akwai wanda misali ko mutane masu siya ta ga akwai tsayar da za su yi amma bayan da za a kama su da laifi sai dai Allah ya kama su da laifi amma kai ba za ka iya kama su da laifi saboda duk abin da zai ba da tunanin yadda za a kama su sai sun tunani yadda za su yi destroying ɗinsa tukunna sai su abin nan akwai wani babban mayaki a cikin malamai da suka kafa daular Usmaniya ake tambayarsa to yanzu ya shiga cikin wani rikici ne ya fito aka tambaye sai ya kai ka fita a ciki ya shiga wata kal'a ta arna ya je ya yi musu abin da ya daga musu hankali kuma shi shekare kuma ya fito ta yadda in ya shiga idan layyarsa za su yi maza su yi amma ga shi ya fito lafiya aka ce masa akramakallahu ya kai ka fita sai ce ka taba gani na shiga cikin wani aiki ban yi tunanin hanyar da zan fita ba duk abin da ka ga na shiga sai na gama tunanin hanyar da kuma zan fito. Saboda haka in ba Allah ba, gwa a cikin hadisi ba mun karanta ba, Ka'ab ibn Malik al-Ansari yace Annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah in ga gungun na zauna ba kai ba, wala ba zai iya kama ni ba, da baki da zan iya fita a cikin laifi a gurinsa. Amma kai din na ga maka magana, kai din ma dai zaka yarda, amma Allah zai ga maka ka gari yace lagar wutitu jadalan ko yawa na ga maka magana ƙarƙariya, zan iya faɗan ƙarya da zaka yarda, amma kuma Allah zai ce maka ba ƙarya ne, to Allah ne kadai ya san wannan. To duka wannan ana buƙatar wato kinan a sabar da kokolo, a kiyaye ta, wa uwdar bi tajarrujin ala ma yuridu sahibuha, a sabata a hankali a hankali, ta zo tana kokolowar taka tana maka abinda kai mai kokolowar kake so, abinda zai amfane ka a duniyarka a matsayinka na musulmi, da abinda zai amfane ka a lahirarka, da abinda kuma zai amfani al'ummarka, da kuma abinda zai amfani abinda. Shi yasa suka ce wai mutane, akwai wanda yake wai menene, akwai wanda yake mai amfanarwa kuma mai amfanuwa, zai amfani da al'umma, zai amfani da su don ya amfani kansa, zai kuma ayi amfani da kansa don ya amfanar. Akwai kuma wanda shi kullun amfanar da al'ummar yake yi, shi ba lalle al'umma baya bukatar sai sun tsaya sun masa wani amfani na musamman, shi dai amfanar ne. Akwai kuma wanda shi kullun hidin al'umma ta amfane shi, shi ba zai amfane ta ba. Akwai kuma wanda bai damu da amfanin nata ba ma, bai damu kuma da ita ta amfani da shi ba. Duk abin da za ta amfane shi, a shi za ta amfani ma bai damu da wannan abun ba. To kaga yanzu mai cikakken kwakwalwa shi ne mai ɗayan biyu, ko dai zama kai kana amfanuwa da su, su suna amfanuwa da kai, at least ka yi amfani da kwakwalwarka kenan wajen amfani da mutane, kuma ka amfani da kwakwalwarka wajen mutane su amfane ka, ko kuma ka zama ka yi excelling wannan kawai, he dai kawai mutane su ci muryarka, amma kai kam ka riga ka tsallaka na usulayi. Athmara zalika nama'an wattisa'an, to wannan zai iya wato kenan samu wannan product din ta hanyar nama'an shi, me nama karuwa ko yana karar da position din kokolar a hankala hankali, wattisa'an yana kara mata yalwa, yana kara mata power. So daga duk abin da ya faru yau, gobe zai dauke shi a matsayin darasi, ya za a yi a kauce ma abu kaza, kuma ya za a yi a cimma wato kenan abu kaza. Wannan kwakwalwar haka za a tabbatar da ita. Liza, saboda haka ne kana min asbabi husulin nisyani, daga cikin abubuwan da suke sa mantuwa ta faru, fi hadha ne daki a cikin wannan wato kenan tsari, ihmalu kudwatil irtifa'i, mutum ya watsar da tattakin da ake bi wajen dan a ɗaukaka, bi mustawa azzakira, matsayin kwakwalwa. Kwakwalwa ta zama redundant ko to abin da ka sani ma zai abin nan. Me yasa aka ce wai in ka bar karatu da sati ɗaya zai bar ka da sati biyu? Eh, to ai ka bar ta redundant ne automatically, kuwa kaga akwai gaskiya, akwai alaman gaskiya a cikin wannan lamarin, haka ne, akwai alaman gaskiya a cikin wannan lamarin. Saboda haka ihmal shine ka yi wasan rere da ita, negligence ka barta baka wasa ta. Kwakwalwa tana bukatan washi kenan ko, tana bukatan washi kullu. Wa amilat tazakkur ad-dayd, kuma da watsar da tools wanda ake amfani da su wajen tunowa wanda yake bai kyau. Akwai tool wanda zai saka rika tunowa, you use it, kai amfani da shi. Akwai abubuwan da yake sa mutum ya tuno karatu, ko dai tikrar, ko aiki da shi, ko karantar da shi, ko wani abu, ko ka yi karatu ka watsar da shi, shikenan ko yawa. Amma yanzu ka yi karatu ka je ka karantar, wannan karantarwa zai tunatar da kai wasu abubuwa da yawa, ko kuma ka zanna kana ta tikrar dinsa, ko muzakara, ko wani abu makamancin wannan a harkar karatu kenan muke magana. To duka waɗannan zai zai sa wato kiran mutum ya riga tunawa abubuwa. Tadakulul ma'lumati bi sababi adami tanzimi turki idkhaliha. Akwai abin da ke tadakulul ma'lumat, ka shiga wannan, ka saka wannan, ka saka wannan, ka saka wannan, ka saka wannan, wannan ka shigo da shi tana, wannan ka shigo da shi, wannan ka shigo da shi, to wannan zai samu mantuwa. Bi sababi adami tanzimi turki idkhaliha, saboda ai hanyar da kake shigarwa baka tsara shi ba, baka tsara shi ba, da a tsare ne wannan ya shiga, ya gama shiga, ya samu guri, ya zauna, ya ishe shire, ya bada raje, an gama da layinsa ko? Yawwa, wancan ma ya shigo daga baya, wancan ma ya shigo daga baya, kowane da lokacin da ya fi dacewa wato kidin ya shigo. To wannan yana daga cikin abubuwan da suke abin nan taimakawa. Wa shurudi, da kuma abin da ake kira shurudi shine me? Randomness. Asna al-qira'ati aw al-istima. A lokacin wato kenan sauraro, ko kuma shurud ana nufin wato kenan kwakwalwa ba ta tare da kai, sai a ce lima araka sharidan, me yasa na ganka wato kenan kana ana yin wani abu daban, kana tunanin wani abu daban, ana yin wani abu daban, kana tunanin wani abu daban, to kaga wannan shurud da ake kiransa. Yanzu ba kuma karatun hadisi ba, ko muna karatun abin nan ba, to idan kwakwalwar mutum tana wani guri, abin da za a faɗa ko ya ji zai manta shi da wuri, ko yasa Qur'ani yace fastami'u wa ansitu, dole akwai istima, akwai kuma insat, za ka iya ji a kwakwalwarka ba ta gurin, ko kuma kwakwalwarka tana guna ma baka ji ba, to zai na karatu zai zauna. To an aka samu abin da ake kira shurut, shine kwakwalwar mutum ta zama ba ta gurin asna al-qira'ati lokacin da ake karanta awal istima, ko kuma lokacin da ake sauraro, yana taimakawa. Sai da kana dan fifisga, kana dan fifisga, yana taimakawa wajen mantuwa. Wa shughulu zuhni bi umurin janibiyya, ko kuma mutum ya shigaltar da kwakwalwarsa da wasu al'amura wanda yake ne gefe. To shagwishil ma'lumat, su ma suna kawo tashwishi a ilimi. Duk abin da zaka sani, akwai wasu abubuwa kuma daban wanda za su zo su, kana cikin wannan wani ya zo ya gitta, kana cikin wannan wani ya zo ya gitta, kana cikin wannan wani ya zo ya gitta. Kaga masu son haddan Alkur'ani sai su tattare kayansu su tafi can jeji, je su zauna, kawai abin da za su yi ɗai kenan, ba wani abin da zai zo shiga tsakani, kuma har sai sun shigar da abin da suke so wato kenan su shiga. Malamai sukan zaɓi dare su zauna suna ta yi, saboda hankalinsu yana tare a guri ɗaya, kwakwalwarsu tana tare a guri ɗaya, duk abin da suka faɗa wato kenan yana kokarin tafiya, yana shiga kai. Wa da'afu ragbati fi ma yaqra'u, idan aka samu raunin kwadayi cikin abin da ake karantawa, kana da lesser interest, shi yana kawo mantuwa, kana karantawa amma babu interest, baka sha'awan abin sosai, me yasa kaga yanzu a azumi sai ga wanda ya je gurin tafsirin, wanda waje gurin tafsirin, saboda kowa da inda ya fi sha'awa. To in yaje inda yake sha'awa na zaga yawa da hankalinsa, amma yaje inda ba sha'awa sai ga abin da zai fahimta abin bai da yawa, bai da yawa. Shi yasa wani lokaci ake son yaro a bar shi ya karanta abin da yake sha'awa. Waɗansu kamar misali Turawa sukan karanci ɗabi'ar yaro tun farko sai su channeling ɗinsa zuwa ga interest ɗinsa. Su kuma malaman musulunci suka ce a'a, ayi channeling ɗinsa zuwa ga abin da ya fi dacewa. Yawa, saboda ba lalle ne shi abin da kwakwalwarsa take son ya zama kuma mai kyau ba. Don haka he need to be guided. Saboda akwai kuma hanyoyi da ake bi a kwadaitar da yaron, a canja masa sha'awar, ya tashi daga wannan kuma ya koma kan wannan abin da ke wannan ɗin koshe fi amfani. Idan za a yi haka a yaro, tashi za a yi a babba ma, za a yi a babba ma. Idan ko za a yi a babba, ashe mutum ma zai iya wa kansa, zai iya sa wa kansa sha'awar abin, inga ne? Yawa, don haka malamai suke karantar da mu cewa mutum abin da yake yi nasa na kansa, mallakarsa da Allah ya bashi ko wani abu makamancin wannan, to ya zama yana jin daɗin wannan abu. Misali a ce ni manomi ne, gona ta guda ɗaya ce, wannan gona ta rika ban sha'awa, ina sha'awanta, ina abin da aka aikin da nake yi, ko ni malamin makaranta ne, wannan aikin da yake zama yana ban sha'awa to wani yake taimaka ko kuma sana'a ta kiri ne wannan kirin ya zama yana bani sha'awa sana'a ta walda ne ya rika ina jin dadin sa dan abin da yake sanna yana burge ni ko wasanni bi shay'il qalil fa innahu ma sana irzaka la yuqalu qalil ko yawa wanda za ka ga ya dan shi dan abin da yake samu yana jin dadin sa wani ya samu miliyoyi kuma bai abin nan ba bai gamsu ba hankalinsa kuma a tashe yake yana tunanin wasu trillions ya kwana bai bacci ba ga wani ya samu 2000 ya kwanta yana ta adam shari ya saboda wannan abin ya yi masa kuma yana jin dadi don haka duk abin da Allah madaukakin sarki ya rubuta maka cikin kaddararka to kai murna daga cikin abin da ake kira muhasabatu nafsiya wanda ake kira a lokacin muhasaba a nafsiya shine cewa idan kai abu to ka ji dadin abun wannan jin dadin abun zai baka sha'awar wato kidan ka zama abin kuma ka fahimci cewa wannan ni'imar Allah ne a gare ka yanzu misali a ce inda ake muhasaba kai sallah raka'a biyu ta nafila abu na farko shine ka zargi kanka cewa raka'a biyu nan da nayi ina ma mace raka'a hudu ne kaga na takaita kenan akan abin da ya kamata na yi wannan zai bani encouragement na shiga nan gaba na kara ko kuma a raka'a biyu da nayi a minti biyu nayi ina ma wannan yana annatse har ya kai minti uku ko hudu kaga wannan to bayan ka gama wannan duk shi ma zai taimaka maka wajen sha'awar lafiyar ka gyara ta a gaba to sai kuma ka ji cewa a zuciyarka cewa wannan raka'a biyu da nayi fa yanzu akwai mutum dubu wanda ba su yi raka'a da yawa kaga wannan kuma sai dan baka kuma mi shi ma encourage sai da karfafa baka gwiwa yawwa to haka ana son wannan duk abin da musamman akan harkar ilimi to ka sawa kanka cewa yanzu karatun da nake nan daruran mutane su ko samu damar wannan ba basu ma san da shi ba okay hadisi da tul muka yi to akwai wanda satin sa guda bai hadisi ba ni wannan ni'imar Allah ce ya sa ni daga cikin wanda suka zo suka ji yi wannan hadisi da suka ji wannan hadisi to kaga wannan yana da cin abin da mutum yake amfani da shi wajen ya sawa kansa sha'awar abin da kansa wa shu'ur bil ihbati sana akwai abin da ake kira shu'ur bil ihbat me a shu'ur bil ihbati shine suke cewa da turanci wa menene sabida feeling of inferiority ko yawa ka yana wa kanka ka ji kawai kai ba komai bane abinda kake ba ya da wani amfani ko awa ga mutane kana boye kanka kana nuna kanka kai ba komai bane to wannan yakan sa sha'awar abu ta ragu a harkar karatu bai kamata ce mutum ya tsawa abin nan ba kuma in yi haka ya faru yana sa kwakwalwa ta zama ba ta iya rike abin da ake abin nan tunda kana jin abin da ake aikin banza ne ma yanzu yaushe ne wannan da Allah kashe mu wayan nan kamar abin rashin hankali kashe ta da Allah mene ne na muke fukadani sikati bin nafs akwai abin da ke kira fukadani sikati bin nafs shine loss of confidence kai da kanka ma baka yarda da kanka ba kai da kanka ma kana ga ba za ka iya ba wannan yana daga cikin abubuwan da ya cutar da yan Afirka kamar da muka faɗa a farko duk abin da muke loss of confidence amma haka ba wallahi duk abin da turawa suka zama ai tsananin confidence da yahudawa suke da shi shine sun san suka excelling akan kowa babu su da bambanci Allah madaukakin sarki da suka ce nahanu abnaullahi wa ahibau sai ya ce kul falima yu'azibukum bi dhunubikum mu ne ƴaƴan Allah kuma Allah ya fi san Allah ya san ba haka bane a wani gure ce bal antum basharun mimman khalaqa ku mutane ne a cikin wanda Allah madaukakin sarki amma tun dadale tatale sun yi training kansu sun nuna wa kansu cewa su sune zababbu a gurin Allah kuma sune zababbu akan kowa kuma ya halatta su ci jinin kowa su ci dukiyar kowa su kashe kowa dan amfanin kansu wallahi wannan a cikin ita ce a cikin zuciyarsu don haka suke da confidence yanzu haka suna da plan na ƴaƴayen su da jikokin su shekara 100 mai zuwa a gaba, wanda za su zo shekara 100 a gaba yanzu sun tsara musu tsarin da za su yi. To mu yashe muka tsara namu na shekara 10 a duniyance. Eh, haka ne. To Allah ya rahirancan kanadin mai muka yi na hakan din, mai muka shirya wa ƴaƴayenmu na shekara masu zuwa nan da shekara 20, wanda ba shi fesu ba shekara 20, so suna da na shekara 100 a duniyance. To mun muka shirya ma ƴaƴayenmu na lahiransu a shekara 20 masu zuwa a gaba, wanda muka haife su ma zuwa mu shirya musu abin da muke abin musu. Mun shirya musu ranar training program. Ai da za mu tsaya mu yi na lahirar ta na duniyar ma ba zai ka gare mu ba. Ai loss of confidence din ne ya kama mu ta ko'ina, sai zama addinin ma sai muka faɗi. Ba shi sake shigo mana ta cikin addinin namu ba? Ya sake shigo mana cikin addinin namu? Yi kullum da lalala cewa yake yanzu ƙauyukan namun nan duk an kakame su da shiririta. Duk an kama su, eh? Duk kaɗe-kaɗe da raye-raye da shaye-shaye duk ya koma cikin ƙauye, eh? Har giya. To ka gani a cikin ƙauyuka. To yaushe za su ci gaba? Kuma ƙarshen da nan gaba za su zama nuzan sa mutane. Za su zama nuzan sa mutane. A cikin gari kuma yanzu kowa ya koma maini, saboda malamai sun ce imanin halalli. Ko? Eh, malamai sun ce nuzan sa mutane. So, an sa ba da fatawa cewa wai saboda in an kawo abu ba ma gaggawan karɓa shi yasa ba mu ci gaba a technology. Ai malaman Makka ma lokacin da radio ya zo ba su karɓa ba, sai daga baya suka. Alhali kuma dama haka ya kamata. Duk abinda baka gane shi bai kamata karɓe shi ba, domin idan ka karɓe shi lokacin da za ta bayyana maka kayi na dama kuma ka shiga ka ta abin nan. Wallahi lokacin da boko ya zo shi Nigerian nan, wallahi da yayin da kudancin Najar suka karɓe shi, arewacin Najar haka karɓe shi, da yanzu mu ba musulmai bane, da Christianity ma me. Eh, kwai to rai sun fi mu boko, sun fi mu kudi, amma still addinin mu ya zama maintained. Saudi Arabia lokacin da tura suka kawo mata wannan abubuwan na rantsa da Allah da ta karbe shi, yanzu da haka take ba. A yanzu ba ta karbe shi ba ma ake abin. So abinda malaman suka shine daidai. Duk abinda baka gane kansa ba. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ma ya ribuka ila ma la ya ribuka. Randa ta bayyana musu cewa radio ba shi da matsala, ko kuma a'a radio yana da matsala yana da amfani, to sai su amfani shi ta bangaren amfanin. Television yana da amfani, ko menene hakikin satellite yana da amfani, da sun kishi. Yanzu ta bayyana musu yau a za a yi amfani da shi ta bangaren farna, amma kuma akwai inda za a amfani shi ta bangaren kai, yanzu sai su amfani da shi ta bangaren alkhairi. Amma da daga zuwan sarungumar sa suka yi fa, duk television su ta canza ta zama wani abu daban. Kuma babu yanda za a yi, ko kuma ba lallai ne sai mun kama su a duniyan ce ba, kamar yadda ka faɗa, ko ba haka ba? Ba lallai ne sai mun kama, amma nufsar sa ta bar mu da wannan. Ba za ku iya yarwatan su a harkar al'amarin duniya ba. To eh, akwai ma balo-balo da ya ce indakum latattasu'unahum, ko menene ya ce bal itasu'uhum bi akhlaqikum. In a duniya ne ba za ku iya yarwatan su ba, amma a akhlaq za ku iya yarwatan su, bana ba za ku iya kama su cikin al'amarin duniya ba. Saboda haka ba lallai ne komai ya zo mana blindly sai mu karbe shi ba. Ya kamata sai mun tsaya mun tantance mun tabbatar da sharrin cikinsa da alkhairin cikinsa, tunda wanda ya kawo din ba malaman addini bane, ba ma masu addinin bane, za su kawo bisa akidarsu ne da tsari irin nasu. Mun tantance masa yadda za mu yi amfani da shi, sai mu yi amfani da shi ta yadda za mu yi amfani da shi. Wallahu ta'ala a'lam. Wadafu iradatul istizkari, raunin nufin dawowa da haddar kansa shi ma yana cikin abin da suke lalata haddar. Haka ne? Kana ganin cewa abin haddar nawa kuma na san ta zube. Yanzu ai ba zan iya karanta ba fa. Yanzu ai ba zan iya kaza ba, to wannan raunin yana cikin abin da suke taimakawa wajen lalacewa haddar. Wa min ahammil asbabi qillatul muraja'ati wa dha'fiha. Karancin muraja'a da raunin muraja'a yana daga cikin abin da suke sa karatu ya zama an manta da shi. Ko idan an yi aka kife aka tafi shikenan sai gobe in an dawo in ayi sai ake sai a tafi yana daga ciki ko wannan manta lokacin da gwamnatin Buhari wancin ta farkon da muna karatu a gurin wani malami a Kano malam ya haya rigar mama in mun zo sai ya sa mun kawo karatun mu uku sai mun kawo karatun na je da kayaji sai a dora mana na yau kullun haka muke kullun haka muke kuma da mun zo kwamfidanti da zamu kawo masa da ya zama yana da kwamfidan zamu sai baya tambaye mu sai muka daina wallahi sai muka daina haddacin kaga wannan raunin ya sa da mun Allah ya sa mun na da hankali a lokacin mun bi wannan abin da ya dora mu a kansa da abubuwan da suke za mu samu na karatu tarihin da yanzu ba haka yake ba tarihin da yanzu ba haka yake ba to amma da yake ba hankali sai zama kawai to yanzu ban ba za ka iya kawa ba ko hadda ne na alqur'ani kana ganin ta sura kaza na kamata ba za ta je ba sai ka watsa to kana haka wata ran sai ka san ba za ta zo ba mun fahimci wannan yawa na bakwai akwai tarkizu zihini ala amrin ma duna gairihi tarkizu zihini ala amrin ma duna gairihi mutum ya tsara kwakwalwarsa akan wani lamarin da yake kasa da waninsa akwai abin da zaka iya ka ce ni wani ma ishe ne to ya baraka taba samun wancan din ba kenan ko yawwa eh kaza eh ne karatun nan kan ka samu na sallah ni ba shikenan ba ya ji akan da kaidin sa da Allah sai kwancin sa kawai ya gama karatun addini yawwa amma da an tashi wani magana abin da ba zai tashi ba da fatawa eta du sauran akwai ne ce duk ka karatun nan kan ka samu na sallah duk sauran yahudanci ne yahudanci izala ne izala barko shugo ya zara ga yake ce aka kice mana kaje ka tafi dan nasarar ka koyi ayi ka kai karatun ilimin nan in yi yawa ai wato izala ne da sauran su to idan ka tsara wa kanka kwakwalwar ka dan kankanin abu ko waye menene ake kiran sa kaman kumbo kaman kayan ta ko yawa kaman kumbo kaman kayan ta wanda suke a rayuwa da high ambition zaka ga suna tafiya sama su kai izalimi wanda suke da lower ambition kuma za su yi ta zama a haka wazalika anna nisyana hayanan yahdisu li janibin min al-ma'lumati duna ghairihi ko yawa wani lokaci wato kenan mantuwa yana faruwa akan wani bangaren karatu wato kenan kasa da waninsa kenan yanzu kaman wannan nukadan tana nufin ka fi concentrating anan nan kuma ka ba da lesser concern a kansa to sai zaman nan din da ka damu shi ne haddar take zama nan din kuma da baka damu ba hadda ba ta zana ba haka ne nan din da baka damu hadda ba ta zana yana sai Imam Bukhari za ka gani sun yi haddan alqur'ani sun ji sun nemi ilimin hadisi sun yi fikihu a gaban manyan malaman su nan wancan lokacin sun yi don haka kafin ya kawo babi ma sai ya istinbadin hukuncin wani lokacin Imam Bukhari ya faɗi babi kaza ya kai nazari ka gano to ina hadisi ina mahallin shahid a cikin hadisin istinbadi ne kawai amma in ka zanna kai nazari sai ka ga wato kenan ya fitar da hukuncin da shi yake so ya fitar ko yawwa in ya ga dama masu sun bade daga bayan sun ga dama su goye bayan sa ko sai ba haka ba mun gane wani lokaci Usaimin in Imam Bukhari ya bada babi ya fitar da kaza ba ka ga mahallin shahidin ba sai ce mahallin shahidin a cikin kaza Imam Bukhari ya dauka akan kaza ne ko ya muwafaka da shi ko kuma ce amma nadir ne ba wani abu makamancin wannan mun mai jona saboda suna da ilimin fiqh din idan ka shiga kitabul tafsir ga ga yadda yake fassara aya zaka ce malamin tafsiri ne alhali kuma malamin hadisi ne to tafsirin ma ba so abin nan wallahi aka dai an fi shuhura ta wani gefe ne duk inda ka taba suna nan balantana idan su Imam Shafi da sauran su wadalika bi sabab tazkiri ala janibin akar wannan yana faruwa saboda ai kokarin tunatowar ka kullun a gefe ɗaya ne ko yawa duk da cewa mutum ba zai zama Jacob Altrax ba amma duk da haka na dadin sun zaba yanzu misali Imam Suyuti a tsalin ilimin da ake da shi a da ni ta wani bangare ne bai rubutu ba Imam Suyuti in ka diba littattafansa na nahwu irin su Jam'ul Jawami'i wanda yazo ya masa sharhi mai suna Hamul Hawami in ka duba littattafansa na hadisai da wajen hadisai ilal na hadisai hadisai masu rauni da sauransu da adiyan hadisai in ka duba littattafansa na fiqhu in ka duba littattafansa na tarihi in ka diba littattafansa na hadisai da sauransu duka tafsir duk kowanne janibi sai ka san rubutun da Imam Asyuti yayi har ta kai ga wasu nazarin anya ko wani shi ke rubuta littattafan ma eh da ta ce wani malami yana cewa wai takammusi yake yi yayi Allah ya bashi ilimi ya bashi kudi sai ya samu littafin wani malami sai ya cire kwaban sai ya sa sunan sa sai kai eh zai aje ai abin nan shi ko ya buga kamar 1000 coffee sai a watsa a duniya dole kai shiru kana magana ga coffee biyu kai ko coffee uku domin coffee ne ka aje ya maka eh only domin coffee ne kai ka aje su ba ai britin din su da shi ya watsa a duniya da Imam Suyuti ga zaka wallahi alaf ta amma ala ayi halin dai ba karamin malami bane Imam Bukhari eh Imam Suyuti ko bayan bagi tawzi' at-tarkizi don haka yanda zaka tsara abubuwan naka akwai bukatun ka tsara su alal ahammi fal muhim karfin ka haddan kai fi karkatuwa zuwa ga abin da yafi muhimmanci sannan mai muhimmancin ma a bashi wato kenan haƙinsa ilajin nisyan lokaci yayi to alhamdulillah da mu dakata nan insha Allah ta'ala Allah sa abin da muka karanta ya amfane mu.